الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Laraba 13 ga watan Shawwal shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 7 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin suratu Maryam kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata ita mace a cikin gida a kasanta yawan fita ba dabi'a bace bata mumina ubangiji ta'ala ya faɗa wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajina tabarrujal jahiliyyati al-ula fitar mace daga cikin gida sai idan ya kama dole ne daman ya kasance mace ta zauna a cikin gida duk wani abun da take da bukata dole miji shine zai kai kawo domin ya zo mata da shi amma daman maganar na cewa ya barta a cikin gida ta zauna duk abin da take bukata zai mata ai daman haka Allah ya shar'anta mana an gane ko mace ta zauna a cikin gida duk abin da take da bukatar shi miji shine zai fita ya je ya zo da shi in fita ta kama to za ta fita amma da tsari wanda yake na shari'a za ta sanya tufafi kamar yadda Allah ya shar'anta mata tufafin da za su furce dukkan jikinta gabata a jiya darasin muna al-aqidatul wasitiyya wanda mun zo kan gabar da malam Allah ya ji kansa yake cewa yana daga imani da Allah da imani da littattafansa da imani da mala'ikunsa da imani da manzanninsa yin imani da dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari abinda ke kasancewa bayan mutuwa shine na fitina ta kabari da azaba ta kabari da ni'imomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada ma mu'minai tun daga kabari kafin a waye gari kiyama. To shine muka yi bayani a karkashin cewa dole ne mu yi imani da fitina ta kabari. Mice ce fitina ta kabari? Tambaya da ake ma bawa bayan an binne shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin hadisi na Al-Bara' ibn Azib, wanda mala'iku biyu sukan zo ma bawa bayan an gama binne shi. Jama'ar da suka binne shi sun juya sun ba da baya, za su zo su zaunar da shi su yi masa tambayoyi. Tambayar su ce masa, wane ne ubangijinka, wane ne annabinka, menene addininka? Mumini Allah zai masa dace game da bada wannan amsa. Kafiri ko munafiki in an masa wannan tambaya sai yayi shesheka ya ce ha ha la adari. A lokacin nan sai su ce masa la daraita wa la talaita, kar Allah ya sa ka sani, kar Allah ya sa ka faɗa. Zai ce a shi kawai ya ji jan mutane suna cewa kaza, shi ma yana faɗa. To a ƙarƙashin wannan mun yi bayani kamar yadda malamai suka faɗa cewa akwai dangi biyar daga cikin mutane waɗanda ba a musu wannan tambayoyi, wanda daga cikinsu akwai annabawa da manzanni. Annabawa da manzanni ba a musu tambaya ta kabari. Me yasa? Saboda kasancewar daraja da Allah yake kai bawa, babu daraja sama da annabta da manzanci. An gane ko? Sama da annabta da manzanci. Malamai suka ce kasancewar annabawa ba a musu tambaya da manzanni saboda wasu fuskoki guda biyu. Fuska ta farko, shahidi wanda ya mutu a fagen daga, ko kuma mu ce shahidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa an ɗauke masa fitina ta kabari, ba a masa tambaya. Duk wanda ya samu shahada, tambaya ta kabari Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amintar da shi. Kaga samun shahada wani matsayi ne wanda yake mai girma a wajen Ubangiji, amma matsayi na shahada bai kai matsayi na annabta da manzanci. Kenan an ce shahidi saboda matsayin da yake da shi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, an ɗauke masa tambaya ta kabari. Kenan annabi da manzo min babi aula a ɗauke masa wannan tambaya. Fuska ta biyu, malamai suka ce su annabawan su ne fa ake ma jama'a tambaya game da su, a ce wane ne annabinka. To shi annabi kuma me za a ce masa? Wanda kuma annabi mai gaskiya ne, kuma ya kai matuƙa a wajen gaskatawa, shi ko mai gaskiya a tambaye shi shi menene wannan? Kaga babu wata fa'ida ana. Shi wanda yake da gaskiya babu buƙatar a tambaye shi, domin tambayar ana yin ta ne domin jarrabawa. Su kuma annabawan Allah masu gaskiya ne. To don haka ita waccan aya ta cikin suratul A'raf, falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin, wannan ya keɓanta ne da yinin alkiyama. An gane ku? falanas'alanna alladhina ursila ilayhim, lalle ne Ubangiji ta'ala ya ce na rantse da girmana da buwayata, za mu ma waɗanda aka tura musu manzanni tambaya a ranar kiyama, shin manzanni sun isar musu da saƙona ko ba su isar ba? Wala nas'alanna al-mursalina, Ubangiji ta'ala ya ce na rantse da girmana da buwayata, su ma waɗanda aka tura manzannin za mu musu tambaya, shin sun isar da wannan saƙo ko ba su isar ba? Wanda gaya a hadisi ne sahihi, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ce mana, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida. Da can da yake cewa, fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika 'ala ha'ula'i shahida. Da can, wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa ji'ina bika shahidan 'ala ha'ula. Da fatarsa can, millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qawli wa fi hadha li yakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas. A ranar kiyama za a zo a tambayi mutanen annabi Nuhu, a tambaye su a ce, shin annabi Nuhu ya isar muku da sakon Ubangijin shi? sai su ce a su ai wani mai gangadi bai zo musu ba. Za a tambaya annabi Nuhu wane ne shedar ka cewa ka isar ga wannan sako, sai ya ce al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu za mu ba da shaida a kan mutanen annabi Nuhu cewa annabi Nuhu ya isar musu da sakon Ubangijinsa. Sannan mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine mai shaida a kanmu. Ta ina muka samu tabbacin cewa annabi Nuhu alaihi salam da sauran manzanni sun isar ma jama'ar su sakon Ubangiji ta hanyar littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi, shine Al-Qur'ani. Dan haka ita wannan aya ba ta da cin karo da wannan mas'ala, ita wannan tambaya a ranar kiyama ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin. Ba su labarin ranar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kiran su a ranar kiyama ya kirayi jama'a ya ce ma za ajabtumul mursalin, me kuka karɓa ma manzanni na wanda na turo muku. Wannan tambaya ta ke banta da ranar kiyama, wannan kuma tambaya a kabari ne za a ma bawa, wane ne Ubangijinka, wane ne annabinka, mene ne addininka. Dan haka mun yi bayanin kusan dangi shida waɗanda ba a tambayar su. Farko akwai annabawan Allah da manzanni, na biyu akwai siddiƙai, an gane ku, na uku akwai shahidai, na hudu akwai wato kankanan yara wato da mahaukata, na biyar akwai misali wanda ya mutu daren Juma'a da wanda ya mutu a ranar Juma'a, wanda da sauransu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa an dauke musu tambaya ta kabari. Yaushe ne al-murabidun ba na cikon shida al-murabidun waɗanda suke masu dawo, an gane ko? Idan aka ce murabid an ciro shi ne daga ar-ribat, ar-ribat wato shine dako, me ake nufi da dako? Shine gadi, kamar yanda in an fita fagen daga akan wakilta wasu sojoji na kan cewa su yi tsaron jama'a. Sannan akwai lokacin da akan wakilta masu tsaro a kofar gari su rusu kare jama'a. To duk wanda ya mutu a cikin wannan hali shi ma an amintar da shi game da tambaya ta kabari, kamar yanda ya tabbata a cikin Sahihu Muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Mun tsaya karshen aya ta 40 daidai. Fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Ubangiji ta'ala ke fada cewa mu muke gaje kasa da duk wanda yake da duk wanda yake kanta. Wa ilayna yurja'un, Ubangiji ta'ala yace kuma zuwa gare mu ne za a dawo kowa da komai a ranar kiyama. Kowa za a dawo da shi zuwa gare mu mu sakauta masa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya. In abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya alkhairi ne, to a ran nan zai ga sakamako linkin balinki. In ko sharri ne ya aikata a rayuwarsa ta duniya wali iyazu billah, sakamakon abin da zai girba shi ne sharri wali iyazu billah, Allah ya kare mu. Wannan aya kamar yanda bayani ya gabata, kamar yanda mai Bahaushe yake cewa wato ka kare ni ka ka kawo gari kenan, ko kuma barewa ki kare gudunki hannun mai dawa za ki fada. Kowa da komai zai koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi zai gaje kasa da duk abin da yake kanta. Kamar yanda ya ce wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithu, lalle mu muke rayar da wanda muka so rayar da shi, wani mutu kuma mu muke kashe wanda muka yi nihin karɓar rayuwarsa, sai ya ce wani hannun warisu mu ne masu gaje kowa da komai. To shi ne a nan ya ce inna na hannu na risul arda, lalle mu muke gaje kasa, wa man alaiha da duk wanda yake kanta, wa ilaina yurja'un, zuwa gare mu ne ake dawo da kowa da komai, kowa kuma mu sakauta masa da irin abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya. Dan haka wannan aya tana jan hankalinmu mu yi ƙoƙari mu dukufa a kan ayyuka na alkhairi, domin ayyuka na alkhairi su ne masu wanzuwa. amma duk wani abin da mutum zai yi na rayuwar duniya tuwa in ma ya kade ya bar shi ko kuma ya mutu ya bar abu kuma gaba ɗaya Allah zai gaje kowa da komai kenan aikin da ka aikata aiki na ƙwarai shine zai wanzu shine zai zame maka guzuri a ranar kiyama za mu tashi aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وتوبنجه تعالى كفأه واذكر في الكتاب إبراهيم ambata musu labarin Ibrahim alayhi salam fil kitab a cikin littafin da muka turo ka da shi shine alqur'ani al alif wal lam anan lil ahad ma'ana alqur'ani kenan shine Allah yace wadhkur fil kitabi Ibrahim ba su labarin Ibrahim alayhi salam fil kitabi a cikin littafin da muka aiko ka da shi innahu lalle shi Ibrahimu alayhi salam kana siddiqa wato ya zamanto mutum ne wanda yake mai yawan gaskiya kuma mai naci a kanta idan aka ce as-siddiq shine wanda yake mai yawan gaskiya wanda yake matuka a wajen gaskiya kuma ya tabbata ya dore a kanta ba gudu ba ja da baya tare da cewa wasu malamai suna cewa in aka ce siddiq wato wanda ya gaskata ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin kadaitarsa ya gaskata annabawan Allah da manzanninsa ya gaskata da tashin alkiyama sannan ya tabbata akan dokoki na ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya shar'anta masa ne yana yi na hanuwa yana hanuwa to wannan shine ake kira da siddiq wanda kenan ya kai matuka a wajen gaskiya wanda wannan matsayi ne daga cikin matsayin da Allah yake kai bayansa domin matsayi ne wanda yake madaukaki wanda bayan martaba ta annabta da manzanci sai martaba ta wato as-siddiq kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا bayan annabawa da Allah ya ambata sun siddiqai dan haka wannan wani matsayi ne da Allah ya hada ma annabi Ibrahim alayhi salam shine ubangiji ta'ala yace innahu kana siddiqan wato domin shi Ibrahim alayhi salam ya zamantu siddiqan mutun ne wanda yake matuka a wajen gaskiya kuma mai naci akan ta nabiyan kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah idza qala li abihi ba su labari lokacin da ya fada ga mahaifinsa shine azar kamar yanda Allah ya ambata shi a cikin suratul an'am wa idza qala ibrahim li abihi azar atattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin an gane ko sunan mahaifin ibrahim alayhi salam shine azar kamar yanda bayani ya gabata tun a cikin suratul an'am shine ubangiji ta'ala yace idza qala li abihi ga ya fasu labarin lokacin da ibrahim alayhi salam ya fada ga mahaifinsa azar yace ya abati ya babana lima ta'budu ma la yasma'u dan me kake bauta ma abinda baya ji wala yusiru kuma baya gani wala yuguni an ka shay'a wanda baya iya wadatar da kai daidai da wani abu na janyo amfani bai isa bai janyo maka komun gangantarsa duk wani abinda kake ki kake kyama kuma bai isa bai ije maka me yasa kake bauta masa anan ibrahimu alaihi salam tun a farko yana nuna ma mahaifinsa da jama'arsa cewa abinda suka rika a matsayin alloli suke bauta musu banda Allah ba su cancanta ba a bauta musu me yasa saboda ba sa ji ba sa gani kuma ba sa iya kulla ma mai bauta musu wata tsiya ma'ana ba su isa ba su janyo masa amfani ko su ije masa wata cuta duk wanda baya ji baya gani kuma baya iya wadatar da bawa to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada dan haka can cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala yake faɗa innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabdishuna biha am lahum a'yunun yusiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha ubangiji ta'ala yake cewa lalle waɗanda kuke bauta musu ku mushrikai ibadun amsalu bayi ne waɗanda suke tamkar yanda ku ba ku isa ba ku janyo ma kanku amfani ko ku ije ma kanku cuta haka su ma waɗanda kuke bauta ma tamkar ku suke ba su isa ba su janyo ma kansu amfani ko su ije ma kansu cuta balantana su ma wani ubangiji ta'ala yace fadhuhum ku roke su falyastajibu lakum mu ga in sun amsa muku in kuntum sadiqin in har kun zamanto masu gaskiya cewa sun cancanta a bauta musu sai ubangiji ta'ala yake tambayar su alakum arjulun yamshuna biha shin yanzu kuma kan da kuke bauta ma suna da kafafuwa wanda suke tafiya da su am lahum aydin yabdishuna biha ko kuma suna da hannuwa waɗanda suke damkar abubuwa da su am lahum ayunun yusiruna biha shin suna da idanu waɗanda suke gani da su am lahum adhanun yasma'una biha ko ku suna da kunnuwa waɗanda suke ji da su domin rashin kafa wannan aibi ne an gane ko rashin hannu wannan aibi ne rashin ji aibi ne rashin gani aibi ne wannan yana nuna kasawarsu da gajiyawarsu to ubangiji subhanahu wataala shi kuma dukkan wasu sifofin shi sifofi ne wanda suke na kamala ubangiji ta'ala yana ji yana gani kamar yanda yace innahu huwas sami'ul basir ubangiji ta'ala mai ji ne ji wanda ya kai matuƙa game da duk abin da bayansa suke faɗa sannan kuma mai gani ne babu wani abu da yake boyuwa gare shi kaga dan haka kenan waɗannan gumaka ba su cancanta ba a bauta musu yasa saboda ba sa ji ba sa gani shine yace lima ta abu dan me kake bauta ma ma la yasma'u abinda baya ji wala yusiru kuma baya gani kaga anan sai ma akai amfani da ma allati takunu li ghayril aqil domin ita ma ana amfani da ita ga wanda ba shi da hankali lima ta abu ma la yasma'u dan me kake bauta ma abinda baya ji wala yusiru kuma baya gani wala yuguni an ka shay'a kuma baya wadatar da kai ga wani abu saboda ba kowa yake cancantar abauta masa sai wanda zai iya wadatar da mai bautarsa wanda in kana buƙatar wani abu na amfani zai iya janyo maka idan kana tsoron dukkan wani abu wanda yake na cutarwa zai iya ishe maka ko kuma in ya same ka ya yaye maka wannan ko gaba daya abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wataala dan haka yace qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun dan haka yace wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim to shine anan ya nuna masa cewa waɗannan gumaka da yake bauta ma shi da jama'arsa ba su cancanta ba a bauta musu me yasa saboda ba sa shi ba sa gani kuma ba sa wadatar da ne bautar su daidai da wani abu gane ku dan haka can annabi Ibrahim alayhi salam yake fada kamar yadda Allah ya hakaito mana a cikin suratul ankabut إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فارتبوا عند الله الرزق وأعبدوه واشكروا له إليه ترجعون شين عليك ولا يغني عنك شيئا وندا كما بايا إيه ودا تردكيك ونأبو معنا دو أبن لككي دبكاتا بإسابي جنيومكا abin da kake tsoro bai isa bai ije maka don haka bai cancanta ba ka bauta masa sai ya ci gaba da gargadi yace ya abati yace ya baba inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik yace lalle ni tabbas wato ya zo mun wani abu na ilimi ya zo mun shine sanin ubangiji na da cancantar cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa ma lam ya'tika abinda bai zo maka ba kai kenan ni ina da wani sani wanda kai baka da shi fattabi'ini yace ya baba ka bi ni akan tafarkin da na zo da shi na kadaita ubangiji na a cikin ibada ahadika yace in har ka bi ni zan shiryar da kai siratan sawiya wato tafarki wanda yake madidici wanda babu karkata tare da shi shine kenan addinin musulunci kadaita Allah a cikin ibada anan za mu iya fahimtar cewa ilimi kyauta ce ta Allah yakan sanar da wasu daga cikin bayinsa wasu ko ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sanar da su dan haka shi Ibrahim alaihi salam Allah ya bashi ilimin da mahaifinsa shi baya da shi saboda shi Ibrahim Allah ya sanar da shi cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan ya turo shi kuma ya shirya da jama'a shine ya ce masa inni qad ja'ani min al-ilmi yace lalle ni tabbas ya zo mune wato na ilimi shine sanin ubangiji na subhanahu wa ta'ala da sanin cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa malami ya cika ilimin da bai zo maka ba kenan wanda kai baka da shi fattabini yace ka bi ni akan abin da nake kiranka shine kadai ta ubangiji na a cikin ibada ahadika yace in har ka bi ni zan shiryar da kai siratan sawiya wato tafarki wanda yake madidici sanan sai yace ya abati yace ya kai baba la ta'budi shaytana yace kada ka bauta ma shaytani inna shaytana lalle shi shaytan kana ni rahmani asiya ya zamanto mai matukar sabawa ne ga ubangijinsa an gane ku anan ya ce masa la ta'budi shaytana kada ka bauta ma shaytani me yasa saboda kasancewar bautar wani Allah ba kowa bai ke kawata ma bawa face shaytani dan haka a duk lokacin da bawa shaytani zai kawata masa bauta ma wani ba Allah ba in har ya bauta ma wannan abin da shaytani ya kawata masa to bautar kai zai tana komawa ga shaytani me yasa saboda shine ya kawata masa wannan dan haka can ubangiji ta'ala yake cewa alam a ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin ubangiji ta'ala yace ya ku bayina ya ku ƴaƴan adam shin ban gargade ku ba cewa kada ku bauta ma shaytani ma'ana ban ce da ku ba kar ku masa biyayya kar ku masa da'a domin shaytani makiyi ne gare ku wanda yake kuma mabayyanin kiyayya to dan haka shine anan yace ya abati la ta'budu shaytana ya kai babana kada ka bauta ma shaytani ma'ana kar ka masa biyayya domin in ya kawata maka bautar wani Allah ka bauta masa to shaytani ne ka bauta ma domin shi ya kawata maka wannan bautar shine yace la ta'budu shaytana kada ka bauta ma shaytani inna shaytana lalle shaytan kana lir rahmani asiya ya zaman to mai matukar sabawa ne lir rahman ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai gaya a wajen sabo sannan sai ya ci gaba da gargadi yace ya abati yace ya kai babana inni akhafu an yamassaka azabu minar rahman yace ni ina ji maka tsoron kada azaba ta ubangiji na ta damke ka in har kana ce akan kafirci fatakuna li shaytani waliya dan haka sai ka zaman to wato abuki ga shaytani a wuta an gane ko abinda ake nihi da alwali anan shine bi ma'ana alkarim ko kuma kace alkarim wato sai ka zaman to kenan abuki na shaytani a wuta waliyazu billah nan kenan yana jin hankalinsa yana masa gargadi da karshen al'amarinsa kenan in har bai dena botar wani Allah yana ce akan haka mutuwa ta ci masa to zai zaman to kenan aboki ga shaytani a wuta domin shaytani daman karshen sa wuta ce shine yace masa ya abati ya kai baba inni akhafu yace lalle ni ina ji maka tsoro an ya masaka azabu minar rahman wata azaba daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala ta damke ka in har kana ce akan kafirci baka dena ba fatakuna li shaytani waliya sai ka zaman to kenan aboki ga shaytani a wuta kada sai baban nasu yace masa arragibuna anta an alihati ya ibrahim yace ya kai ibrahim yanzu kai mai kyamar gumaka na ne mai kyamar allolina ne kana zagin su kana aibanta su sai yace da illam tantahi yace in har baka dena wato aibanta gumaka allolina la arjumannak yace wallahi zan ji yake cewa lalle ne zan jajjefe ka da duwatsu har ka mutu ko kuma la arjumannak lalle ne zan gaya maka bakakken maganganu waɗanda suke masu bata rai domin lafazin arrajim yana daukan ma'ana biyu jifa da duwatsu har mutum ya mutu sannan yana daukan kuma fadin bakakken maganganu kamar walaula rahaduka da rajimna walaula rahaduka da rajimna in ba dan danginka ba suka ce ya kai shu'aibu da rajimna wato da mun jajjefe ka ko kuma da mun gaigaya maka bakakken maganganu shine yake cewa la illam tantahi yace in har baka dena aibanta gumaka na ba yace la arjumannak lalle ne kinji zan jajjefe ka da duwatsu har ka mutu ko kuma lalle ne zan gaya maka bakakken maganganu waɗanda za su bata maka rai wahjurni maliya yace ya kai ibrahim ka kaurace mu zamani wanda yake mai tsawo ba ni ba kai kana sai ibrahim alaihi salam yace da mahaifinsa salamun alaik wato ka kubuta game da ni duk wani abin da kake ki kake kyama to ba za ka ganshi ba ta bangare na ma'ana zan kaurace maka zan kyale ka yace masa kuma sa astaghfiru laka rabbi da sannu zan roƙa maka gafara ta ubangiji na innahu lalle shi ubangiji na kana bi hafiya ya zamanto mai matukar tausasawa ne game da ni in na roke shi yana amsa mu anan kasancewar shi mahaifin ya watsar da gargadin da ɗansa Ibrahim alayhi salam ya masa bai karba ba me yasa saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara masa tabewa da halaka domin duk wanda Allah ya kaddara masa tabewa da halaka wannan duk abin da za a zo masa da shi na gargadi ba zai karba ba kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim to dan haka anan duk gargadin da ibrahim alaihi salam ya masa bi shi ba a karshe sai yake nuna ma dan sa ibrahim alaihi salam cewa idan yana so ya zauna lafiya to ya kaurace masa kuma ya daina aibanta gumakansa kenan shine yace arragibuna anta ana alihati ya ibrahim yanzu kai ibrahim mai kyamar allolina ne kana aibanta musu don haka sai ya ce masa la illam tantahi in har baka daina aibanta alloli na ba la arjumannak lalle ne zan jajjefe ka har ka mutu wa hajurni maliya yace don haka ka kaurace mun zamani mai tsawo Ibrahim alayhi salam sai ya ce masa salamun alaik ka kubuta ga madani lafazin salamun alaik ba yana masa addu'ar cewa amincin Allah ya tabbata akan ka domin ta wannan addu'a ba a ma kowa ita sai wanda yake mu'mini an gane ko wannan amsa ce ta mutumin kwarai idan wawa ya masa wauta to abin da zai fada masa sai ya ce salamun alaik ma'ana ka kubuta ga madani in dai abin da kake ki ne to ba za ka samu ba ga madani kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khaqabahumul jahiluna qalu salama idan wawaye sun musu wauta sai su ce salama ma'ana kun kubuta game da mu a zauna lafiya to shine yace masa salamun alaik ma'ana ka kubuta game da ni in dai abin da kake ki to ba za ka gaishe ba daga yau zan daina yace sa astaghfiru laka rabbi kuma da sannu zan roka maka gafara ta ubangiji na wannan kasancewar alkawari ne Ibrahimu alaihi salam ya masa amma kafin ya bayyana gare shi cewa mahaifinsa makiyin Allah ne saboda alkawarin da ya masa anan ya cika shi a cikin suratul shu'ara kamar yadda yake cewa wa ghafir li abi innahu kana min ad-dallin ya ubangiji na kai gafara ga mahaifina domin mahaifina ya kasance daga cikin fatacci amma da Ibrahimu alaihi salam sako ya cin masa daga wajen ubangijinsa cewa mahaifinsa makiyi ne na ubangiji annabi Ibrahim alaihi salam sai ya daina roƙa masa wannan gafara da yake masa dan wannan addu'a ya masa ita tun a cikin surati Ibrahim rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab kamar yadda kuma can yace wa ghfirli abi innahu kana min ad-dallin alqawlin da yayi anan shine ya cika a can Allah ya ambata mana cewa ya cika da alqawlin amma kuma da ya bayyana cewa makiyi ne na ubangijinsa sai ya daina masa wannan addu'a kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa'ada hayya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwabun halim shi ne yace masa sa astaghfiru laka rabbi da sannan zan ne roka maka gafara ta ubangiji na innahu lalle ubangiji na kana bi hafiya ya kasance mai matukar tafsasawa ne game da ni ma'ana duk abin da nake so nake kauna ubangiji na idan na roke shi ya kan bani dan haka yace zan roka maka gafara ta ubangiji na anan zamu fahimci da yakan iya ma mahaifinsa nasiha ya gargade shi amma dole sai a cikin ladabi da girmamawa da bashi matsayin sa dan anan karantarwa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala ga salan da Ibrahim alaihi salam ya bi da zai ma mahaifinsa nasiha yanda yake amfani da kalima ta girmamawa cha yake ya abati yace ya kai babana farko yace masa inni kad ja'ani min al-ilm yace ni ilimi ya zo mu malami ya cika wanda kai bai zo maka ba yace ya kai babana ka bi ni akan abin da nake kiranka in har ka bi ni zan shirye da kai tafarki wanda yake madaidaici kaga anan abin da muke so mu gane ashe shi gargadi baya kasancewa dole sai da ilimi sai kana da ilimi kana da masaniya akan abin da kake kira sannan zaka yi gargadi akan shi dan haka Ibrahim ya nuna masa shi yana da wani ilimi wanda shi mahaifin nasa ba shi da wannan ilimi sannan kuma ya nuna masa cewa kada ya bi shaydani an gane ko saboda me yasa kasancewar shaydani shine sababin halakar dukkan wani halakeke duk wanda ya bi shaydani karshen sa shine wuta dan haka anan kenan in zaka ma mutun gargadi ka nuna masa kenan kuskuren shi dan haka ya nuna masa kenan babban kuskuren shi biyayya da yake ma shaydani akan abin da yake kawata masa na bauta ma wannan Allah subhanahu wataala sannan kuma sai ya nuna masa karshen wannan da'a da yake ma shaydani in har bai daina ba to zai zama tsada daga shaydani a wuta to amma anan mahaifin sai ya maida masa amsa da kakkausan harshe. An gane ko to haka ya kamata shi ma ya kausasa masa harshe? A'a, in shi wawa ya maka wauta, to kai bai dace ba ka biya masa, kai ma kai masa wata wauta. Abin da ya kamata sai kai masa kalima wadda take kyakkyawa. Kaga anan da ya gaya masa bakakken maganganu da yake ce masa la illam tantahi la arjumanna wa hajurni maliya, shi ko sai ya ce salamun alaik, ka kubuta game da ni, ma'ana duk wani abin da kake so bazan koma, da kake ki bazan koma yi maka ba. Anan sai ya mace masa alƙawarin cewa zai masa addu'a ta cewa Allah ya gafarta masa. To dan haka in wawa ya maka wauta ba a buƙatar ka biya masa. Abinda za ka yi masa sai ka masa kyakkyawar kalima, har ma ka yi masa alƙawari, har ma ka yi masa addu'ar cewa Allah ya shiryar da shi. Idan mutum ya zage ka, karka zage shi. Abinda ya kamata sai ka ce masa ya hadikar ma, ya hadika wa Allahu ya hadika, ma'ana Allah ya shiryar da kai. Sai ya ce wa atazirukum wa ma tad'una min dunillahi. Ibrahim ya ce ma mahaifinsa wa atazirukum, ya ce kai da jama'arka ka san da cewa zan kaurace mu, wa ma tad'una min dunillahi, da duk wani abin da kuke bauta ma koma bayan Allah gaba ɗaya zan kaurace mu. Wa ad'u rabbi, zan ci gaba da wato bauta ma ubangiji na, asa tabbas yace Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, bazan zaman to tababbe game da bautar da nake ma ubangiji na. Ko bautar da kuke tabewa ne, me yasa? Saboda wanda kuke bauta masa babu abin da zai amfanar da ku a nan duniya ko a makoma lahira. An gane ku? Dan haka yace, da yace wa atazirukum, lalle ne zan kaurace muku, wa ma tad'una min dunillahi, da duk wani abin da kuke bauta ma koma bayan Allah. Wa ad'u rabbi, zan ci gaba da kadaita ubangiji na a cikin ibada, asa tabbas Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, bazan zamanto tababbe game da bautar ubangiji na. Falamma atazalahum, ubangiji ta'ala yace lokacin da Ibrahim alayhi salam wato ya kaurace ma mahaifinsa da jama'arsa, wa ma ya'buduna min dunillahi, ya kaurace ma duk wani abin da suke bauta ma koma bayan Allah. Wa habna lahu ishaqa wa yaqub, ubangiji ta'ala yace sai muka masa kyautar wato da shine ishaq kuma da jika yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, kowane ɗaya daga cikin su ishaq da yaqub, ubangiji ta'ala yace mun maida shi annabi ne, kowanne mun bashi matsayi na annabta. An gane ku? Wannan kenan lokacin da annabi Ibrahim alayhi salam yayi hijira ya koma kasar Sham, ubangiji ta'ala ya bashi ɗaya ishaq, ya bashi ɗaya ishaq da jika yaqub, kamar yadda zamu iske a cikin wato suratul anbiya. Ubangiji ta'ala yace wa najaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub nafila, wa kullan ja'alna salihin. To shine anan ubangiji ta'ala yace falamma atazalahum, lokacin da Ibrahim alayhi salam ya kaurace ma jama'arsa, wa ma ya'buduna min dunillahi, da duk abin da suke bauta ma koma bayan Allah. Wa habna lahu ishaqa wa yaqub, sai muka masa kyautar da ishaq da jika yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, kowane ɗaya daga cikin su mun maida shi annabi. Wannan aya tana nuna mana a duk lokacin da mutum ya bar abu saboda Allah, dan tsoron Allah, in ka bar abu to Allah ya yi alƙawarin zai canza maka abin da ya fi shi. Kaga anan Ibrahim alayhi salam ya kaurace ma mahaifinsa da jama'arsa ba dan komai ba saboda Allah, saboda ya kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada sun ki, to zama da su bai dace ba. Me yasa? Saboda duk mutumin da aka tabbatar masa da hakikanin gaskiya ya san gaskiya ce, yaki bi, to wannan ci gaba da zama da shi baya dacewa. To dan haka anan da ya kaurace musu ya koma kasar Sham, ubangiji ta'ala sai ya masanya masa wata jama'a fiyayyar jama'a da ya bari. Allah sai ya bashi da Ishaq alayhi salam, sannan ya bashi jika Yaqub. Dan haka a duk lokacin da mutum ya bar abu saboda Allah, to Allah ya yi alƙawarin zai canza masa abin da ya fi wannan. kamar yadda hadisi ne amma duk da cewa bai inganta ba man taraka shay'an lillahi awabahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar abu saboda Allah to Allah zai canza masa abin da yake wannan abin da ya bari kaga anan da ya kaurace ma mahaifansa mahaifinsa da jama'arsa da ya koma kasar Sham Ubangiji ta'ala sai ya canza masa da wata jama'a wanda zai debe kewa da su ya bashi da da jika shine wato Ishaq da Yaqub wanda kowanne ɗaya daga cikin su kuma annabi ne Ubangiji ta'ala sai ya ce wa wahabna lakum min rahmatina mun musu kyauta mun ba su daga jinkan mu menene rahama mu wa ana annabta da sanin littafi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik abinda ake nihi da rahama kamar yadda wasu malamai suka faɗa ita ce annabta da sanin abin da yake cikin littafi kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma abinda ake nihi da rahama anan ita ce annabta shine anan Ubangiji ta'ala yace wa wahabna lakum min rahmatina wato mun ba su daga cikin kanmu kenan ita ce annabta da sanin littafi waja'alna lahum lisaana sidqin 'aliya ubangiji ta'ala yace kuma mun sanya musu harshe na gaskiya wanda yake madaukaki har zuwa kiyama ma'ana dukkan wasu ma'abuta addinai yaban ibrahimu alayhi salam suke da dansa ishaq kuma da jikan shi yaqub dan haka hatta da yahudawa zaka yi suna da awar cewa ibrahimu nasu ne su shi suke bi kuma zaka ji suna yaban annabi yaqub alayhi salam suna yaban ishaq kamar yadda su ma ɗan mushaw haka sukan yabi annabi Ibrahim alayhi salam sukan yabi annabi Ishaq da Yaqub kamar yadda mu da mai jama'a ta musulmi namu ne mu ba ma bambanta tsakanin wani manzo da wani manzo ba ma bambanta tsakanin wani annabi da wani annabi gaba ɗayan su mun yi imani da su shine Ubangiji ta'ala yake cewa ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikeen hatta da mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su da awa suke cewa su mabiyan annabi Ibrahim alaihi salam shi Ubangiji ta'ala yace waja'alna lakum lisaana sidqin 'aliya mun sanya musu harshe na gaskiya madaukaki har zuwa kiyama ma'ana kowa sai ya yabi Ibrahim alaihi salam da dansa Ishaq da jikan shi Yaqub wazkur fil kitabi Musa Ubangiji ta'ala yace ambata musu labarin annabi Musa a cikin littafin da muka baka shine alqur'ani innahu lalle shi Musa alayhi salam kana mukhlasan wato ya kasance zababbe ne a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala mukhlas kenan wanda aka tankade aka rauraye aka zabe shi ko kuma mukhlisan kamar yadda yake cikin riwaya ta warshi innahu kana mukhlisan annabi Musa ya kasance mai tsarkake ayyukansa ne saboda Allah duk abinda zai yi shi dan Allah kenan mukhlas ismul maf'ul ne kenan an kimsa masa yi dan Allah mukhlis wannan shi ko ismu fa'il ne kenan mai yi dan Allah ne shine yace innahu kana mukhlasan lalle annabi Musa ya kasance wato abin tsarkakewa ne ko kuma abin kimsa ma ikhlasi ne duk abin da zai yi dan Allah wa kana rasulan nabiyya kuma ya zamanto manzo ne kuma ba annabi ne Allah ya hada masa wannan martabobi guda biyu annabi ne kuma manzo ne wana daina hum janibit turil ayman Ubangiji ta'ala yace mu ne muka kiraye shi ta gefin dutsen turil saina al ayman wanda yake na bangaren kenan damar na dama ga Musa a lokacin da yake nan shi annabi Musa dutsin yana damar shi ta nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kiraye annabi Musa alaihi salam wannan ko bayan dawowar shi daga Madian yana kan hanya ta Masar zai ta yi zuwa kasan Masar lokacin da ya zaunar da iyalin shi ya hangu wata wuta yace bari ya je ya zo musu da wuta wato su gunguma ko kuma ya samu wanda zai nuna masa hanya a lokacin da ya je wajen wannan wuta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kiraye shi kamar yadda ya gabata a cikin suratu Baha falamma ataha nudiya ya Musa lokacin da ya je ma wannan wuta aka kiraye shi ubangiji ta'ala ya ce masa inni ana rabbuka faqlana alayk innaka bilwadi almuqaddasi huwa shine ubangiji ta'ala ya ce wa nadaina ku mun kirayi Musa min janibi duri wato ta gefin dutsen duri saina al-ayman kenan na dama ga Musa wa qarrabna bunajiya Musa ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka kusantar da shi abokin ganawa ne namu idan aka ce naji shine abokin ganawa wanda za ku tattauna da shi an gane ko domin an ciro shi ne daga annajuwa in aka ce annajuwa shine ganawa a zo a zauna a tattauna to ubangiji ta'ala ya kusantar da annabi Musa a matsayin cewa abokin ganawar shi ne shine ubangiji ta'ala ya ce wa qarrabnahu mun kusantar da shi gare mu najiya a matsayin abokin ganawar mu wanda wannan shi ma wani matsayi ne wanda Allah yake gunci annabi Musa kaga farko dai Allah ya hada masa martabobi wanda babu wata martaba sama da su annabi ne kuma manzo ne sannan duriya akan nan sai ubangiji ta'ala kuma ya maida annabi Musa cewa abokin ganawar shi ne kamar yanda in kace jalis abokin zama naji kenan abokin ganawa sannan sai yace wa wahabna lahu min rahmatina ubangiji ta'ala yace shi ma Musa mun masa kyauta daga jin kanmu shine muka bashi annabta da sanin littafi an gane ku akhabu haruna nabiyya ubangiji ta'ala yace kuma mun masa kyautar dan uwan shi harun mun maida shi cewa annabi ne kamar lokacin da yayi addu'a ya roki cewa ubangiji ta'ala wato ya karfafe shi da wanda zai taimaka mishi akan wannan nauyi da aka dora masa na cewa ya je ya gargadi Fir'auna da jama'arsa shi ne sai ya ce waje alli waziran min ahli ya ubangiji na ka sanya mu wato waziran mataimaki ma'ana wanda yake minista na hannun dama na yace min ahli daga cikin kenan iyali na Haruna shine Haruna dan uwana ya roki ubangiji cewa ya sanya Haruna ya zamanto shine mataimakin sa Allah sai ya karba addu'ar annabi Musa shine anan Allah yake nuna mana ya karba yace wa wahabna lahu min rahmatina mun bashi daga jin kanmu akhabu haruna nabiyya shine muka mai da dan uwan shi harun an gane ku muka bashi dan uwan shi harun a matsayin cewa mataimakin sa ne kuma shi ma harun din muka mai da shi cewa annabi ne kenan anan me zamu iya ganewa zamu iya fahimta anan duk wani alkhairi idan ka same shi to abinda ake bukata na kusa da kai shi ya dace a ce ya amfana da wannan alkhairi kafin na nesa ya amfana da shi dan haka annabi Musa alaihi salamu alai ya roki cewa ubangiji ta'ala ya taimaka masa da bashi wani wanda yake mataimaki wanda zai kama masa amma sai ya ayyana cewa dan uwan shi Harun yake son ubangiji subhanahu wata'ala ya maida shi a matsayin mataimakin shi me yasa saboda al'amari ne wanda yake na samun jin dadi wanda yake na dindindin me yasa saboda al'amari ne wanda yake na addini shi kuma al'amari na addini abinda ake bukata wanda yafi kusa da kai a farko duk abinda ka sani na alkhairin duniya da lahira to ya kamata ka nuna masa kafin ka nuna ma wani to shine Allah ya karba addu'arsa shine yace wa wahabna lahu min rahmatina mun bashi daga jin kanmu akhabu haruna nabiyya shine dan uwan sa harun muka bashi a matsayin mataimakin sa ne kuma shi ma harun din muka maida shi cewa annabi ne sannan sai yace wazkur fil kitabi isma'il ubangiji ta'ala yace ba su labarin isma'il a cikin littafin da muka baka isma'il dani na annabi ibrahim alaihi salam kuma shine kakan fiyayyen halitta manzon rahama Muhammad sallallahu wa sallam wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in domin dangantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tabbas ta kai ga Isma'il alaihi salam shine yace wazkur ka ambata musu Isma'il labarin Isma'il fil kitabi a cikin littafin da kazo da shi na alqur'ani innahu shi Isma'il kana sadiqal wa'di ya kasance mutum ne mai gaskiyar alkawari domin bai taba yin alkawari face sai ya cika wannan yabo ne ubangiji subhanahu wata'ala yake masa akan cika alkawari da yake da shi wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne ba annabi shi ma Allah ya hada masa waɗannan martabobi guda biyu annabi ne manzo ne wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakka ya kasance yana horan iyalinsa an gane ku tare da cewa abinda ake nihi ahlahu anan jama'ar su kenan a farko kuma iyalin su kenan su ne za su shiga me yasa saboda kowanne manzo matsayin uba yake kenan ga jama'ar sa dan haka kenan jama'ar kowanne manzo matsayin iyalin shi suke amma a farko waɗanda za su shiga shine iyalin shi waɗanda suke na gida shine Ubangiji ta'ala yace wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakat ya kasance yana horan iyalin sa bis salati game da tsiye da sallah waz zakka game kuma da bada zakka wa kana inda rabbihi mardiya Isma'il ya kasance yardadde ne a wajen Ubangijinsa ma'ana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi an gane ko idan aka ce mardi ma'ana bi ma'ana radi wanda aka yarda da shi aka amince masa wannan shi ma wani matsayi ne duriya da Allah ya ba wannan Isma'il alaihi salam kaga shi annabi Musa da aka ce innahu kana mukhlasan martaba ta farko sai aka ce wa kana rasulan nabiyya uku kenan sannan sai yace wana daina hu min janibin duril ayman shi kanshi wannan annida wani matsayi ne na daban wanda Allah yake bunci annabi Musa sai yace wa qarrabna hu najiya kuma mun kusantar da shi cewa abokin ganawar mu ne shi kuma anan Isma'il alaihi salam yabo na farko da Allah ya masa yace sadiqal wa'di mutun ne mai gaskiyar alƙawari martaba ta biyu sai yace wa kana rasulan martaba ta uku sai yace nabiyya sannan abu na hudu yabo ne Allah ya masa sai yace wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakka sannan yabo na biyar sai yace wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance kenan yardadde ne a wajen Ubangijin sa ma'ana Ubangiji ta'ala ya yarda da shi me yasa saboda ya tabbata akan da'a ga Ubangijin sa subhanahu wa ta'ala wannan na nuna mana cewa sallah da zakka ba kan mubarau ba manzannin da suka gabata su ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce su da waɗannan nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك